Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban a kasashenmu na Afirka da dama ba kasafai hukumomi suka damu da sanin alƙalman bakin da ke zama a cikin ƙasar ba sai dai a kasashen duniya da aka samu ci gaba zama ba bisa ka'ida ba babban laifi ne shirin na yau ya yada zango a ƙasar Saudiya ɗaya daga cikin ƙasashen da 'yan Afirka ke yawan zuwa don neman rayuwa mai inganci sai dai hakan na tattare da wasu ƙalubale
inda za ka ga akan ce musu akwai ayyuka ba irin yanda suke tsammanin aikin za a samu ba wani aiki ne wanda za a kai su misali a ce za a ɗauke ka za a kai ka jeji wajen da za ka dinga kiwo ko wani abu makamancin haka
kuma gaskiya dole aiki in biyar da laraba za ka yi dole heka iya larabcin nan saboda rashin iya larabci ma iya iyar sa ka ka rasa aiki a cikiya ko
to a gaba kaɗan za a ji yanda da dama suka iya shawo kan waɗannan ƙalubalen da dalilan da ke saka gwamnatin Saudiyan ke tsaurara matakan shiga da ma zama a ƙasar a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba To kamar yanda watakila aka sani, ƙasar Saudiya dai na karɓar miliyoyin baƙi a duk shekara waɗanda mahajjata ne da ke zuwa ƙasar don yin ibada. Da dama dai na shiga ƙasar da zammar yin ibada, sai dai kuma akwai waɗanda ke ƙin koma ƙasashensu na asali. Dr. Janaidu Habib, ƙwararren likita ne da ya kwashe fiye da shekaru uku yana aiki a ƙasar ta Saudiya. A tattaunawa da muryar Amurka ya taɓo kaɗan daga cikin dalilan da ya sa ƙasar ke ɗaukar tsauraran matakai.
Ƙasa ce wadda take ɗauke da wuraren ibada guda biyu mafiya girma a musulunci, to ba za ta rabu da zuwan baƙi ba. Shi ya sa ba za su ba da damar mutum ya zauna a ƙasar ba tare da takardu ba, ko kuma su bari ana shiga ba tare da tsari ba. Saboda abu ne wanda suke ganin kamar barazana ga tsaro, barazana ga tattalin arzikinsu.
To a yayin da gwamnatin ƙasar ke ƙoƙarin ganin ta yi duk mai yiwuwa wajen tsaron ƙasar da ma rayukan al'umma, ta ci gaba da fuskantar matsaloli daga masu fasa ƙorin mutane da ke yaudarar jama'a suna kawo su ƙasar daga bisani labari ya sha bamban. A nan Malam Kamilu Ma'azo, mazaunin ƙasar ta Saudiya, ya yi tsokaci yana mai cewa
waɗanda za ka ga akan ce musu akwai ayyuka wanda wasu kamfanoni ne wanda kamar agenda su ɗauko su kawo su wanda tun farko bayi da ma tsari ba su ma san me za su yi ba ko ba su san wani irin aiki za su yi ba za a ce musu kawai akwai ayyuka a Saudiya akwai aiki a Saudiya wanda za a iya faɗan wani adadin kuɗin da za a ba su to adadin kuɗin da za a ba su ne in suka ji kuɗin sai su ji yana da yawa a Najeriya to irin wayannan shi yake jawo hankalin mutane kaga sun bar ayyukansu sun taho sun zo nan an kawo su to da zaran kuma an kawo su nan fa ba irin yanda suke tsammanin aikin za a samu ba wani aiki ne wanda za a kai su wanda kwata-kwata bai kan tsari ko in ma a ƙasan ka ne ba za ka iya irin wayannan ayyukan ba misali a ce za ka zo za a ɗauke ka za a kai ka jeji wajen da za ka dinga kiwo ko wani abu makamancin haka wanda dai abu ne na ƙasƙanci wanda ba kowa zai iya yi ba duk akwai irin wayannan abubuwan.
To baya ga ma wannan matsalar zama a Saudiya kansa na buƙatar ƙwarewa a harshen Larabci wanda ga waɗanda suka fito daga ƙasashenmu na Afirka ke zama wani babban ƙalubale kamar yadda malama Bahiya Muhammad Harun ta shaida min.
In dai zaka yi aiki da Larabawa ne, dole sai ka iya Larabci. Allah ya saka mun baki wanda suke zuwa haka, yan kasashen mu Najeriya. Mutum zaki ga wani kulkulushi tana da saurin daukan abu, wani kuma kulkulushi ba shi da saurin daukan abu. To gaskiya wasu iya ba su wahala, kuma gaskiya dole aiki in da yadda Laraba zakai, dole he ka iya Larabcin nan, saboda rashin iya Larabci ma iya saka ka rasa aiki ake cewa ko haidin kasuwanci ne zakai da mutanen mu Hausa. Wannan shine
shakka babu, ƴan shirani daga kasashen mu na Afrika na ci gaba da cin karo da kalubale mababanta a kasashen da suka je neman rayuwa mai inganci.
Akan hanyar mu ta zuwa Umara mukan ga an tsaye da motocin da muka taho da su, an zazzakulo masu takadda haramtacciya wacce ta wuce kwanakinta, an kama su an tafi da su. Wannan gaskiya kalubale ne babba da yake faruwa a can.
Har wa yau Dr. Janaidu Habib da ya kasance ganau kan irin rayuwar da baki ke tsintar kansa a ƙasa kamar Saudiya ya ja hankalin shugabannin kasashen Afrika.
Ba na tunani ana ra'ayin ƙasa irin Saudiya za ta sassauka wa mutane akan zama a ƙasar su ba tare da takardu ba bisa tsari. Hakan in kika lura a ƴan kwanan baya, hatta samun visa ma ta umara ta zamanto abu mai matukar wahala ba dan komai ba, saboda me suna ganin mutane suna zuwa da niyyar su yi ibada sai kuma su zauna sai su neme su a rasa. Magana shine ra'ayin shugabannin mu a nan Afrika su dage su kyautata rayuwar mu, samar da aikin yi da rayuwa mai dadi, a sauƙaƙa wa mutane tsadar rayuwa, a sama wa mutane tsaro. Hakan zai sa mutanen da za su je kasashe irin waɗannan ya zamanto sun shiga ta hanya halastacciya, sun je su yi aiki, su ba ta su gudunmawa ga fannuka da dama, tattalin arziki, na ilimi da sauransu.
Da haka dai kasar na ba da dama ga waɗanda ke da burin yin aiki a Saudiya, sai dai ya kamata a bi matakan da ta shimfiɗa a cewar Malam Kamilu.
Na farko mu ɗauka daga fannin karatu neman ilimi, akwai jami'o'i da makaranti ne wanda zaka bi tsari na neman admission ka samu wa'annan makarantun domin ka zo ka yi karatu. Haka shi ma aiki, akwai tsarin aiki wanda ake bi wanda mutum zai zo aiki, misali kamar wanda za a ɗauko su, kamar misali ko likitoci ko malamai wanda su tun daga ƙasashensu ma za a neme su, za su cika sharuɗa a ɗauke su a ba su ayyuka. Akwai kuma wani ayyuka wanda ya shafi misali ƙananan ayyuka kamar a ce masu yin tukin mota ko masu yin gadi ko masu abubuwa da yawa wanda yake kan tsari, su ma akwai yanda ake a tura takarda ko kuma su nema a ba su wannan ayyuka.
Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.